بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي هدواء وانا يمتي ترانا الله دي يومنا قوما قوتا شوال هجرا من زال الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو تايا داري هدو دا أربعين دا هدو ليلي دا تلاتين قوتا هدو shekara ta 2023 wannan kuma shine darasin mu na nawa kenan na 11 a cikin littafin ad-durusul muhimma li ammatil umma lalle ana tafiya darasi na 11 a cikin wannan littafi mai albarka darussa masu matsakar muhimmanci ga al'ummar musulmi baki daya alhamdulillah ina da bako zai zo in yazo Allah ya biya mishi kudin mashin karba wurin waje Mubarak wanda yake mun wanki wannan shine darasi na 11 kamar yadda muka faɗa a wannan makaranta ne albarka Al-Faruq Islamic Academy dake nan unguwar Dosa cikin garin Kaduna mun karanta matan abin da ya shafi bayanin malam da yake bayanin tashahhud in ba ku manta ba muna magana garkashin gabar da yake magana tahiyya da aka ce wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ha ina ganin ne ko muke magana akai cewa wannan gaba yana tabbatar da cewa ubauta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bautarsa zuwa ga Allah wanda kuma cewa Allah sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah daukaka ne da matsayi ne a gare shi domin dukkan inda Allah ta'ala zai kirayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani matsayi babba to zaka ga da kalman abdu yake amfani lokacin da zai magana akan saukar masa da alqur'ani wanda shine asalin gagarar badau na dukkan abin da aka saukar na wahayi Allah ta'ala ya kamfani da kalmar abdu alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab tabarakalladhi nazala alfurqana ala abdihi taka gari daukan shi sama da akai aka kai shi akai komai Allah ce subhanalladhi asra bi abdihi haka nan fa auha ila abdihi ma auha wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma Allah wa annahu lamma qama abdullahi to kaga wannan matsayi ne duk Allah zai faɗi wani abu mai daraja inda zai jingina shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam naga da kalmar abdu yake amfani to cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah kuma jakada ne na Allah wannan ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam jakadancin sa ba ƙarya bane kuma bautar sa ga Allah bauta ce ta gaske shi mutun ne mai da'a bal shi yafi kowa yi ma Allah da'a a ban ƙasa shi yasa ake kiran sa da wannan abdu din da kuma ar-rasul mun faɗi abin da ya shafi a tabbatar da jakadancin sa shine gaskata shi a duk abin da ya faɗa da sauransu sannan sai malai ce su mai salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam yubarik alaihi sannan mutun yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sannan kuma ya nema masa albarka wa ko ya nema masa ƙarin albarka a wurin Allah madaukakin sarki duk lokacin da aka ce ka nema ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu a wurin Allah saboda kai ne abin zai amfane ka bayan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya samu abin koda kai ba za ka same shi ba an fahimci magana misali shine addu'ar da ake yi bayan kiran sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza sami'tum an-nida faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhib idan kun ji kiran sallah ku fadi kamar yanda mai kiran sallah yake fadi illa fi hayya ala salah sai dai da yace hayya ala salah sai ku ce me la haula wala quwata illa billah haka nan hayya ala falah shi ma yace ku ce la haula wala quwata illa billah in ka gama wannan kai salatul ibrahimiyya wanda muka yi dazu sannan kuma kai roka masa wasila shine allahumma ati muhammadin alwasilata wal fadila har zuwa karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan alwasila din wani matsayi ne da Allah ta'ala ya zabar mu wani bawa guda daya a ran alkiyama mutun daya kadai za a ba ina fatan kuma ya zanto ni ne wannan bawa kaga yana da tabbacin shine bawa ina fata mun gane sai yace to ku roƙa mun Allah ya bani alwasila wal fadila ni kuma duk wanda yaji kiran sallah bayan an gama ya roƙa mun wannan hallat lahu shafa'ati ceto na za ta je gare shi ceto na za ta same shi zan cece shi to kaga ko ka roƙa mishi ko kar ka roƙa mishi dai ya samu wannan matsayi to amma kai ya cece ka shine abin da kake bukata to saboda haka kamar haka anan ya wa summa ibarik alayhi sanya albarka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana saboda kai ka samu albarkan dan shi ya riga ya samu ina fata wannan ya fito mana fili to dan haka nan shine da mallan ya kawo a wannan anan ya kawo sigan shine ya gudu Allahumma salli ala Muhammad har zuwa karshe nawu salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun nufi gare shine yabo a gare shi salatin Allah ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yabo a gare shi a cikin dandazon mala'iku waɗanda suke sama dan ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima to cewa Allah da manzansa suna salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana Allah yana yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin dandazon mala'ikun da suke tare da shi a sama ina fata mun fahimci wannan sannan salatin mala'iku ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da salatin mu'minai kamar yadda Allah ya faɗa yana nufin addu'a ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan Allah ya ƙara daga shi zuwa wani matsayi wanda yake matsayin shine wanda muka yi bayani kamar yadda ya zo a cikin suratul Isra wannan kuma shine abinda duk wanda ya roƙa shi ma Allah yake masa gamdakatar sai ya ce fadin Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce wa barik ala muhammadin kuma kai albarka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yana nufin ka ƙara adadin albarkan da kai masa sannan kuma ka ƙara alkhairi da falala da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuwa in zamu kwana yi ma Allah sallallahu alaihi wasallam salati ba za mu iya biyan gudun wanda ya ba rayuwar mu ba sabili da Allah ya ce har sai an masa biyayya za a shiriya in an bi shi Allah zai soka in ka bi shi zaka je aljanna to duk wanda zai kai ka aljanna ko ai ba za ka iya biyan shi ba idan har a duniya an ce iyaye da suka haifi mutum musamman mahaifiyarsa ba mutum ba zai taba iya biyan su ba to ina ga wanda kuma yana she ka zuwa ga aljanna an fahimci magana wannan shine min babi aula a ce kenan ba ma za a iya sakan ka masa na abin da yayi ba ke yasa ko ziyara ka kai masa a kabarin sa zaka ce da shi jazakallahu an ummatika khairal jaza ko ana ashhadu annaka adballagtar risala wa addaita al'amana ko wa ballagtar risala wa jahadta fillahi haqqa jihadihi hatta ataka al-yaqin so wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ko zaka nuna maka cewa ya kyautu a ce ka roka karin albarka a gare shi gaba daya to shine sai da malai yace summa yasta'idu billahi min fi shahadatayn al-akhir ko min azabi jahannama wa min azabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal wannan yana cikin abin da muka karanta na karshe karshe idan ba ku manta ba wannan hadisi ya zo a cikin sahihu muslim hadisin abi hurairah Allah ya kare da a gare shi cewa manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi da kansa yace idza tashahhada ahadukum idan ɗayan ku ya tashi yin tahiyya ta sallah to yayin da zai tahiyyan nan falyasta'id billahi min arba'in to ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu duk wanda yazo yin tahiyya kafin ya sallama to kar ya dai ya sallama bai nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu ba sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan abubuwa hudun a cikin wannan hadisi da muka ji wanda na farko su shine at-ta'awuz billahi min jahannama mutum ya nemi tsarin Allah daga shiga wutan jahannama domin wutar jahannama ba wanda zai iya jure mu azabanta Allah ka tsare mu da ita kuma ka kare mu daga shiga waɗanda kuma suka mutu cikin zunubi Allah ka yafe musu to sannan sai umurce mu da nemi tsari daga azaban kabari shi ma azaban kabari mun faɗa cewa kabari yana da ni'ima yana da azaba shi kabari babu abu mai adalci kaman kabari shi ba komai a cikin shi sai abin da mamaci ya je masa da shi kun fahimci magana shi kabari bai da wani matsala ko daya matsalar shi kawai da me aka je mishi an fahimta ko idan mutum ya je da ayyuka na kwarai kabari yafi duniya dadin zama kwarai kabari yafi duniya dadin zama saboda bacci kawai za a yi ta cikin jin dadi yanzu duk wanda ya mutu ya samu kyakkyawan karshe da za a bashi dama ya dawo duniya wallahi ba zai dawo ba saboda bai sallah bai azumi bai zakka ba ruwan shi da wahala hutu kawai yake yana jira a tashi kiyama kuma ya je aljanna ya Allah ka sa mamatanmu tun daga iyayenmu har ƴan uwanmu da sauran al'umman musulmi suna cikin wannan rahama. Malamai na cewa kwatankwacin ni'imar kabari kaman kwatankwacin jariri ne a cikin mahaifiyarsa bayan hura masa rai. Kaga yana wahalar sha abinci ko wahalar tsotsan nono baya yi. A cikin mahaifiya a kwanta da shi a tashi da shi a sauka da shi a hauda shi ogo dai shine hutunsa yake kuma arzikinsa na zuwa masa a dukunkune a cikin ciki. Haka ne ko? Amma daga ran da aka fito da shi duniya ba ana minti 30 ba a shayar da shi ba ya kake ji duk sai ya hana wuri sukuni ya dinga yanka ihu shi yasa wani ma ana haihuwan shi in mata dattawa na wurin da suka san yau da gobe da jin kukan shi sai ai namiji ne ko ba su ga jariri ba sai a ce namiji ne wannan ko kamar yadda Hajiya ce lokacin da aka haifi Abdullah yana kuka tace namiji ne kuma ana zuwa aka ce namiji ne haka da sun ji wani kukan sai ce a wannan kukan yar budurwa ce a matan shugaban kasa ce matan mallan ce kaji ana raha da abin nan haka ne ko me yasa shi wannan kukan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda zai zo duniya ba ce sai shedan ya shauda masa bulalarsa in banda Annabi Isa dan Maryam shi kadai ne kubuta daga wannan tsumagiyar na kukan mu kuma anan sai a ta murda ana so ya kuka in bai kuka sai a ce lafiya kuwa ko dai kurma ne ko bebe ne ko ba ka ake cewa ba aka ga ana dan bubbuga bayan yaro kaji likitoci sun ce wannan kukan exercise ne kamar inda kake motsa jiki kai exercise aka kuka yake exercise a wurin yaro mu kuma ba ma san shi haka ne ko to wannan asalin wato kabari din idan ya zamto dausayi ne dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce raudatun ne min riyadul janna aw kufarun min kufarin niran duk wani kabarin da ka gani dayan biyu ne shi ko dai dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ko kuma kabarin nan wani rami ne daga cikin ramukan gidan wuta Allah kai mana tsari daga shiga wuta to akwai azaban kabari akwai ni'ima a cikin kabari shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka nemi tsarin Allah daga azaban kabari kuma dalilin karanta hadisin Imam Muslim wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli kaburbura guda biyu yace ana musu azaba su waɗannan kaburbura mun tuna ko to kaga wannan sai tabbatar da cewa ana yin azaba a kabari sannan na gaba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu nemi tsarin Allah daga fitnatil mahya wal mamat fitintunun da ake riskansu anan cikin rayuwar duniya da kuma fitintunin da ake riska a lokacin da mutuwa ya zo ma mutum babu wani mutum a nan gidan duniya face sai Allah ya bijiro masa da irin jarabawa da ya fituro masa da shi na fitina babu wani mutum da Allah ba zai jarabe shi ba Allah ta'ala ya ce fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu muhalli shadi ya ce idza mabtalahu idan Allah ya jarabe shi kaga ya nuna ana jarabawa wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya wanda suka fi kowa shiga jarabawa a doran kasa sune annabawa thumma al-amsal fal-amsal sannan gurgurdan imanin mutum gurgurdan girman jarabawa dan ba a jarabta mutum da abin da zai sa ya bar musulunci ina fata mun gane hita hikiman jarabawan shine ana kankara datti ne a jikin mutum to in kana da matsayi babba za a kankare ka saboda a gane lallai matsayin da ka samu ba kwanciya kai bacci ba ina fata mun fahimta daga cikin jarabawoyin da ake mutum akwai na talauci akwai na rashin lafiya duk suna ciki akwai na ƴaƴa amma dukkanin su to wa ci gaba to kuma sai gari ta waye ne kenan to wannan yana ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mutum da zan jarabe shi da masoyansa guda biyu yana nufin idanuwansa ganinsa da ido sannan yayi hakuri akan haka face ranan da zan hadu da shi ne kuma ina jin kunya ba tare da neman sa gafara ba kaga a duniya abu ne wanda rai ba zai so ba ko ba haka bane kowa yana son ganinsa yana sa abin nan dinsa to amma kuma me karshe kusan kai ka tafi lahira da garantin cewa kai insha Allah haduwanku da Allah gafara ne kaga wanda ba kai ba kuma bai da wannan matsayin a wurin Allah ina fata an fahimci wannan shi yasa inda aibi ne da Allah bai sa a cikin sahabbai ba kamar Abdullah ibn Maktum ladanin Allah sallallahu alaihi wasallam ne matsayinsa ba da yake da sauran matsayin sahabbai ba kuma mutuwar shahada ma yayi so kaga wannan daraja ne to wannan fitina ta rayuwa malamai sun ce mafi girman su sune fitintunu guda biyu fitnatush shahawat da fitnatush shubuhat shine fitinan san rai yanzu ko gashi na ana ta fito da abubuwa wanda rai yana so kuma duk suna saba ma Allah ko ba haka bane tun daga abin da ya shafi ta dukiya zaka ga an ka abu jariba a ciki da sakon Allah amma ana samun kazaman kudi a cikin su sai kaga mutum ba karamin hakuri zai bai kasa shiga wannan harka an fahimta kaga wannan shahawa ce san rai ne wanda in mutum ya bita lalle zai iya samun duniya amma kuma Allah zai rabu da shi kaga asara ta girma sannan kuma fitina ta biyu tace fitina ta shubuha shubuha shine a chakuda ma mutum wani abu da sunan addini kuma ba addini bane yayi ta tayi kuma ba ruwan Allah da shi shi yasa Ibn al-Qayyim Allah ji kansa da rahama yace ana maganin cututtukan nan guda biyu da abubuwa biyu fitinan shahawat sarrai soyayyen zuciya ana maganin shi da tsoron Allah ne idan ka tuna laka tsaya gaban Allah a bincike ayyukanka ai laka ji tsoron ka je ma Allah da kazanta wa amma man khafa maqama rabbih ko kaga khafa maqama rabbih yaji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijin sa sannan sai mai a gaba wa nahan nafsa ya hana kansa ya hana ransa anil hawa gabarin abinda take so tunda Allah baya so to wannan ba karamin aiki bane dan aikin ibadar zuci didda ita ce tafi karancin wahala na gangan jiki amma tafi wahala wurin aiki ibadan zukka zuciya sun fi lada da daukaka dan adam kaga imani da Allah aikin ibada ce ta zuciya yadda da ran alkiyama ibada ce ta zuciya yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam ibada ce ta zuciya to Allah ya ce wa nahan nafsa ya hana zuciyarsa anil hawa daga abin da take so wanda Allah baya so fa innal jannata hiyal ma'wa aljanna ita ce makomansa kaga kenan ya fito mana fili ana maganin sarrai da tsoron Allah yace amma shubuhat kaga shubuha ita kana iya maganin ta ne kadai da al-ilmun nafi' da ilimi mai amfani dan idan mutum bai karatu ba shine sai ai ta cakuda mishi ƙarya da gaskiya ko ba haka bane wani zai zo ya ce maka yanzu idan babu ta babu aljanna zaka bauta ma Allah kaga ya daura ka abodan fitina ko ba haka bane sai ga mutum yana tunani yana nema ya daburce yanzu ba wuta ba aljanna to zaka bauta ma Allah kaga yana so ya hada ka rikici da Allah to sai ka ce mishi me sai ka ce mishi ka tafi ci guda duk wanda kaga aya ko hadisi da aka ce ba wuta ba aljanna kazo zan baka amsa amma yanzu tunda akwai wuta akwai aljanna bar ni in yi aikin aljanna in nisa caki yan wuta ko ba shikenan ba kaga wannan shubuha ce da a nemi a samu mutum Allah ya tsare mu kuma shubuha ita ce abin da take samun mabiya abin da ya shafi bid'a in bid'a abin da suke kai kenan shi yasa sai su ganin kai ahlus sunna ma batacce ne kai ai baka gane bane alhalin fa su ne basu gane din ba su suke cin gyaran annabi sallallahu alaihi wasallam a ibada kai kuma kana cewa abu annabi kuma kai ne baka gane ba to kaga shubha ce take sa wannan kwarai da gaske Allah ya yi musu to wannan hadisi ya tabbatar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'awadhu billahi minal fitan ku nemi tsarin Allah daga fituntunu ma zahara minha wa ma batan daga abin da ya bayyana na fitina ko ya boyu duk abin da zai jarabce ka addini to ka nemi tsarin Allah a kansa mu ma muna neman tsarin Allah daga fitina na fili da na boye sannan gaba na gaba mallai ya ce wa fitnatul masihid dajjal haka ne ko da kuma sharrin fitinan al-masihid dajjal wanda shine mafi sharrin fitina da zai zo ma mutane Allah ya sanya shi ya zanto fitina ne na tashin alkiyama ɗaya ne daga cikin alamomi na tashin alkiyama mun bayani a baya illa iyaka la Allah kawai wani abu kadan da zamu ƙara akan abubuwan da muka faɗi a baya shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana dajjal zai fito kuma babu wani annabi ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ba tun kafin zuwan sa ba wani annabi da Allah ya aiko shi ba shi sai da ya tsoratar da al'umman sa game da sharrin masihid dajjal duk da sun san ba a zamanin su zai zo ba amma sai da suka tsoratar da al'umman su game da batun abin da ya shafi zuwan sa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa masihid dajjal an kira shi da suna masih ne saboda idansa na dama an shafe shi ido ɗaya gare shi kuma na bangaren hagu ido ɗaya yake da shi kuma idansa na bangaren hagu ne kadai yake asalin a buɗe an kira shi da dajjal ne saboda addajal ma'anan addajal shine al-kadhib makaryaci ne na ƙarshe an fahimci magana shi yasa wani da aka zo taro ce an yayin siyasa nan ba su ne dajjalun ba kuwa kace me ya faru ce sun ta alƙawari ba cikawa in suka zo suna ma bayani zamu muku jami'a zamu samar muku da wutar lantarki da sun ci sai ka ji wayam ana wata ɗaya da wuta suna ci mallan sai kaga ana awa uku da wuta da kyar to ya aka yi Ad-dajjal ma'anahu al-kadhib shine ƙarya. To shi yana da shafaffen ido daya kuma makaryaci ne. Kenan kaga duk wanda ya koyi da ƙaryansa kenan ya zama cikin tawagansa. Ina fata mun fahimci wannan. To Allah ka tsare mu da ƙarya kuma ka shiri masu yinta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu game da zuwan shi kuma ya nuna zuwan shi yana daga cikin abin da ya shafi kusancin zuwan alkiyama. Ya nuna ce mu lalle in aka ji zuwansa to karkace bari ka je ka ga yayi. Yace da ka ji labarin shi danna a guje. An fanci magana da ka ji shi a Kano to ka gudu Zaria. An fanci magana ko yabo kun ka ji shi ta gabas kawai kai yamma. In ka ji shi ta yamma kai gabas saboda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Imran bin Hussein Allah ya kare da a gare shi wanda Imam Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' hadisi na 6301 manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man sami'a bid dajjal duk wanda yaji labarin dajjal kaji an ce yazo ko a WhatsApp aka nuna maka falyana anhu to ye nesa da shi falyana anhu ai falyabta'id wa yajib anhu falyana anhu kai nesa da shi kuma ka boye shine ma'anar falyana kai nesa can sannan a nesa ma kakka haukan dutse kace bari in ga ko zan hange shi a boye yazo ya wuce ina fata mun fahimci magana tunda an ce dama zai zagaye duniya ne a cikin kwanaki 40 a cikin kwanaki 40 zai shiga ko ina a cikin duniya amma da Makka da Madina su ma zai ihu wanda yake munafiki a cikin su zai fito sai ya kashe shi in ya kashe shi kuma ya kashe kafiri kaga akwai matsala Annabi sallallahu alaihi wasallam muna sake maimaita ya faɗi maganin shi shine ce duk wanda ya haddace ayoyi 10 farkon suratul kahf to ya kubuta daga sharrin dajjal ko ya zo bayan da ya iya da kai amma yanzu kaga mutum bai hadda mai kwari ba an je musabaka ana tada mai da wasali in ya ga dajjal kaga ake iya zai ko ba haka bane wani wai da ake rikicin shari'a a Kaduna arna suka tsare shi wai kawai abin da ya rinka zo mai are shine hatta idza hadara hadahul maut qala rabbirji'un yace ya kasa tuna kalmar shahada wallahi wannan kalmar kawai ta rabbirji'un ita ce kawai a cikin ranshi yi haƙi ita ta faɗa Allah ya kwashe dai ba sassare shi bai guje koma zaria yace kai lalle ni na fahimci haƙiƙin ya tabbata Allahu alladhina amanu bil qawli sabi ce wallahi na gani yace lalle Allah ke tabbatar da mutum kaga wai qarara la ilaha illallah ta gagara sai rabbirji'un mutum ke ta faɗi to kai sa amma da ba ihu ka kwantsa ba ai ka iya kamo ta ayan ta alqur'ani shi kyakkyawan karshe ana tanajin shi ne tanajin sa ake man asha ala shay'in mitta alai inda kana so ka mutu akan wani abu to ka rayu akan shi kai kokari ka rayu akan shi wa man mata ala shay duk wanda ya mutu akan wani abu ko mitta alaihi zai mutu akan sa wa man mata ala shay'in bu'itha alaihi za a zuwa tashe shi akan wannan abu shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yake nuna cewa kullun al-mar'u yub'athu ma'a man ahabba yawm al-qiyamah kowane mutum za a tashe shi tare da wanda yake so ranar alkiyama falyanzur ahadukum man yukhalil addini al-mar'u ala dini khalilihi kowane mutum yana kan addinin abokinsa wanda ya jaka kukai abu mai kyau ko mara kyau to kuna tare akan sa an fahimci maganar ko to kowannen ku ya duba ya ga wane ne aminin sa badadayin sa da suke tare ko da yaushe saboda tare za su tashi ran alkiyama haka ya ga masauban da sauban ya ce masa yana jin tsoron kar ya mutu kuma bai samu rahama ba ko ya samu aljanna ya san aljannan sa ba irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam bane sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai almar'u ma'a man ahabba kowane mutum ana tare da shi ne tare da wanda yake so don haka insha Allah za mu yi makwabtaka da kai a ranar alkiyama a gidan aljanna mu ma Allah ka tarfa mu garin mu nono mu makwabtaka da shi to da malai ya ce thumma yatakhayyaru min ad-du'a'i ma sha'a wa la siyama al-ma'thur min dhalika daga nan sai mutun ya zabi abin da ya ga dama na addu'a babu kaman ma wanda suka jo in aka ce asar shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ko wani sahabi ya aikata an fahimci maganar ku amma yafi komawa zuwa ga hadisai kai tsaye to wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka saboda hadisi Abdullahi dan Mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ma Abdullahi dan Mas'ud bayanin tahiyya a sallah cece summa yatakhayyaru ba'da summa yatakhayyaru ba'du min ad-du'a ma sha'a idan kai tahiyya ka kammala daga nan sai ka zaba abin da ka so kai na addu'a kamar yadda Imam al-Bukhari ya ruwaito a hadisi na 835 Imam Muslim a hadisi na 400 da asalin wato 2 wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa wato yana daga cikin abu mai kyau da ake so mutum ya kirdado shine ya addu'a domin a cikin sallan da kake yi din nan na farko ka girmama Allah in ba ku manta ba kai takbiri an gaya mana me zakai kai ruku'i an ce me zakai ka zauna tsakanin sujada an ce me zakai ka koma an ce kai kaza da hannunka duk waɗannan da'an da biyayyan da kai to ai zaka tsammaci Allah zai maka sakamakon da kai ka san sai ka fita kunya ina fata an fahimci magana to da aka zo ƙarshen sallan za a gama sai aka ce to yanzu kai kuma zaɓi me kake so ai maka kaga duk wanda ya san wannan zai sha'awan sallah a rayuwar shi kuma sannan dama ce da aka baka ka zaɓa duk abin da kake so ka roki Allah a wannan wurin ka roke shi alkhairin duniya da ta lahira an fahimci magana ba laifi bane in mutum na da wata damuwa ta duniya ya roki Allah ya kwaranye mishi ba laifi bane in mutum na neman wani alfarma da wani arziki na duniya ya roki Allah ai Allah ka roka ba wani dan adam gajiyayye ba ina fata an fahimta kai ko wani ne kake so yayi maka wani abu roki Allah a ƙarshen tahiya ka sai Allah ce maka ni wane yayi min abu kaza in Allah zaka ko ba gargada zai maka shi in ko kaga bai maka ba to ba alkhairi bane kuma Allah zai kawo maka wanda yafi wannan din alkhairi man taraka sha'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu duk wanda ya bar wani abu dan Allah to sai Allah ya musanya masa da abin da yafi sa to kun ga wannan a ƙarshe da aka zo zai zamto cewa bayan duk ka gama waɗannan abubuwa da mutum yayi na tahiya da sauransu da girmama Allah to yanzu ka gama sauki haƙƙin Allah sai aka ce kai kuma ka zaɓi me kake so me ya kamata mutum ya fara roƙa na'am aljanna ƙwarai da gaske saboda duk dan aljanna ba walakantacce bane a duniya shine ka'idar ita ce ka'idar duk wanda zai je aljanna to bai walakanta a duniya kuma ba abinda mai mutunci ke nema a duniya kamar kare walakanta ko ba haka bane wannan tozarcin ba mai sansa tozarci ko ta mutunci ko ta dukiya ko ta yaya ko ta muhalli ko ta menene to indai mutum dan aljanna ne sai kaga Allah ya rufa masa asiri ko yana cikin jarabawa zaka ga ana wannan jarabawa ne ba kaskanci bane an gane magana to wannan shi yasa sai aka so mutum ya mene ya roki Allah subhanahu wataala abin da yake so yayi na asalin abin da ya shafi addu'a a ƙarshen tahiya don nan malamai ke cewa tahiya ta ƙarshe ko da ka dan tsawaita ta kai addu'a babu laifi a cikin wannan shi yasa wani ya zo samu wani limami ya ce mishi ya ka tsawaita mana tahiya sai da na maimaita tahiya har so biyu a sallah kai baka gama ba sai ya ce subhanallahi wa yasa ka maimaita tahiya so biyu ai in kai tahiya dai sauran na bar maka ne kai addu'a ina fata mun fahimta kuma kaga dai in maimaita tahiya dai kawai aka yi yaushe ne ai ya zama tsawaita sallah tahiyan dududu ta kai minti biyu ne ba ta kai minti biyu ba to da dan an yi shiru an kara maka minti dai ka roki Allah gafara ba mamaki fa wannan sallah ita ce ta karshe a rayuwarka kwarai da gaske akwai sallan da kana yin ta ita ce ta karshe ko ba zaka san wacce ce ba ko mutum zai saran da zai mutu ne ba wanda zai sani to kaga sai ka zo kayi sallaman wato sallama mai kyau wanda da an zo ana bin sawun sallan ka tiryan da an zo a ce sallarsa ta karshe kyakkyawa ce to Allah zai ce di ya yafi sauran mu shine innamal umuru bil khawatim karshe ake kallo duk wanda ya zo ma Allah da karshe mai kyau ya gama ai ya gama ko baya babu kyau Allah yana yafewa Allah yana jin kai Allah yana yin rahama ga mutumin da ya samu kyakkyawan karshe ya Allah ka sa muna da rabo a ciki to wannan shine abinda malam ya kawo sannan sai ya ce ya kawo misali na farko addu'o'in ya ce musamman wanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko duk da ya nuna mana halascin addu'an da ma ko da ba a ciro ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga sahabbai ba amma da sharadi kada zanto addu'a ne na saban Allah ko yanke zumunci a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta addu'an da mutum zai yi wanda akwai yanke zumunci a cikinta ko kuma akwai saban Allah a cikin addu'a wannan abu ne wanda Allah baya son shi ina fata mun fahimta kuma cewa karka yanke zumunci kai aka ce maka saboda mutumin da ke sadar da zumunci yana da alfarma guda biyu a wurin Allah na farko arzikinsa zai yawaita na biyu kuma rayuwarsa za ta tsayi shi yasa nake cewa kila ma wannan ne yasa iyayen mu suka fi mu tsawon rai a baya ba mu sani la'alla wani yana cikin dalilai saboda zaka ga su suna iya rike maka wani ne fadan gidan wani jikan wani fa wanda suke unguwa kazan nan wanda yake kaza yake kaza amma kan sai ka hade da dan uwanka ba kamar gane dan uwanka bane sai bayani yayi bayani ko jiya mu ai mun gani anan ba wani ya zo daga Azara ba wanda suka kawo mana ziyara da suka fa Bauchi da suka fara hira da Mallam Nura kawai sai ga kamanni ya fito kawai sai magana yan wantaka a dan gidan wani ne kai dan gidan wani ne shi ya zo wuri na ne nan bai ma san Mallam Nura ba a dan yaga Mallam Nura sai hiran Bauchi ya zo ashe ma yan uwan juna ne to kaga zumunci yayi nisa zumunci yayi nisa jama'a ku rinka kai ƴaƴan ku suna zumunci kuma kuna gaya musu darajar ƴan uwan ku kuna nuna musu darajar ƴan uwan ku abu ne mai kyau kwarai da gaske saboda inda Allah ya so duk sai je homu daga sama duk zai iya haka wallahi Allah zai iya wannan kowa a sauke shi a inda yake kawai ba ruwan wani da wani to amma kaga an yoka ta tsatsan wani dan wani jikan wanan nan wannan wanan wallahi ko ba kowan kowa bane kai ka mutunta shi ka nuna ma duniya shine gatanka ga mahaifi na nan ga dan uwana nan wani kaza na wani Allah yana son wannan abu saboda yayi fushi Qur'ani ya nuna duk wanda yake zumunci zai shiga wuta fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi ku barna a doran kasa daga cikin barnan nan wa tuqtiu arhamakum ku yake zumunci yanke zumunci barna ne a ban kasa ina fata mun gane ko sabani kake da shi da dan uwanka kakka bari yayanka da muku santanka su sani ku kashe ku rufa abun ko dan ba za ku yi ta tsaya tsakaninku wannan shine zumunci zaka tadda cewa su in sun taso ba za su samu kafan faffashewa su wawwatse ba amma kana bude kofan gaban yayanka ka zagi dan uwanka kaza kaza to yala su su mutunta shi yala yi su ga girman shi kuma Allah ya ce kar kai haka wannan yana daga cikin jarabawan da aka yi mana a yanzu kuma kun ga na tsaya ina bayani akan wannan ne saboda wallahi mu daliban ilimi muna cikin da aka jarabe mu da abu biyu a wannan lokacin rashin girmama malaman mu da iyayen mu da kuma yanke zumunci wannan yana cikin datti da dafin dake cikin mu a wannan zamanin ga ilimi har ilimi amma wallahi wurin aiki da waɗannan abubuwan biyu wallahi akwai matsala kuma sai mu ci aji ya koma ya duba ya alakanka da iyayenka ya alakanka da ƴan uwanka na jini wanda Allah ya hada ku ka duba zumunci fa ko kafiri ne dan uwanka fa baka isa ka yanke mai gaba ɗaya ba fa baka isa ka yanke mishi ba duk abin da yake na tsakanin kai da shi dan adamtaka zaka iya mishi abin da yake na ibada da bauta da addini shine zaka yanke to ina ga iyaye anan garin fa anan garin akwai masallacin da aka gaice na je muhadara na tadda wani to ni dai ban iya ce mai malami ba daga baya amma dai da farko malami ne saboda yana da siffa da kamala ta ilimi da komai zai karatu yana shiga masallaci din zai daga jama'an duk sun watse da sauransu sai ce garin yaya sai aka ce wallahi malam ka gan shi nan shekarar jiya mahaifiyarsa ta rasu kuma har dukanta yake tsohuwa fa da shekarunta har ta rasu dukanta yake nace to littafin ne dauko me zai zo karanta muku shi kuma to me zaka je ka karanta mu mutane kana da wannan kazanta kace musu me charity begins at home kuma kun da ka kwana cika duniya da ihu wallahi baraka ji rayuwanka da iliminka ba zai albarka ba idan ba kana aiki da shi ba in dai zuciyar mutum ba tana da kyau bane wallahi rayuwarsa ba za ta yi albarka ba duk iliminka shedan ma fa ba jahili bane shedan da kake gani ba jahili bane yana da ilimi amma irin wannan ba daidai bane wallahi mahaifiyarsa ta rasu karshe fa sai da jama'a suka nemi su duke shi wurin sallan gawanta ita ta yi wasiya ta ce a kai ta makabartan can na tsallake wurin kawo shi kuma ya ce ba nan za a kai ta ba shine jama'a suka ce la su bashi kashi ma ya sake magana aka kai ta inda ta yi wasiya dan ta fa na cikinta wannan irin tabewa ne wannan so da haka yana daga cikin abin da ya kamata gaskiya mu lura da shi sannan rashin girmama malamai ina an samu kungiyar ajjar huwa ta'dil duk malamin ya taso ko a mai fata a zazzage malami a ci masa mutunci a ce an wuce ilimin sa da jinin su fa da zufan su ne fa ka iya karatu lokacin da aka yi wannan izalan yar 80s din nan da ba a cin yankan mutum ba a kaza a kori mutum a kona mai gida kai kana ina kai yanzu ko marinka ba a taba yi saboda addini ba waɗannan iyayen da ake gani a masallaci su ne fa kashin bayan da duk ustadai suka taka suka zama abin da suka zama su suka koyar da kai su suka koyar da har mahaifiyarka da ta haife ka to kuma kai mutum zai ta zagin su ya ta soke su gaskiya muna kuskure ya kamata tsofaffin da suke cikin mu su san cewa sun haihuwa ta rahama. Me haihuwa ta rahama ko ba tsoho da tije ya haife ka ba, to ya gane kana iya mai abin da kake iya ma mahaifinka. Asali ma kamata in kai mahaifinka ya rasu to ka samu wani dattijo mai makamancin sa ka mai da shi uba a gare ka. Ka rinka kyautata mishi yana maka addu'a ko ba kwada dangi da shi ba, saboda irin rayuwar da ya cin mishi yana nan zuwa gare ka. Irin rayuwar da ya cin mishi yana nan zuwa gare ka. Wallahi in dai kai tsawon rai sai ka nemi taimako. Kuma a lokacin ne aka bakanta maka zaka san bakantawa yana da zafi. To dan me zaka yi ma wani abinda kai baka so ai maka? Dan me zaka yi haka? Ina fata muna fahimtar wannan. Wannan ina gani haƙƙi ne da ya kamata dole mu rinka magana akan, saboda gaskiya tarbiya yayi karanci a cikin mu. Wallahi an samu karancin tarbiya ƙwarai da gaske. Ku yi ilimi amma ku yi ilimi domin Allah. Babu alkhairi a cikin ilimin da ba Allah ake nufi da shi ba. Duk ilimin da za a nufaci wani neman suna ko wata ɗaukaka ko ni tarkacen duniya, wannan shirme ne. Kafirai ma Allah yana ba su wannan. Yanzu ɗan ƙwallon da ya zo duk duniya aka yi ta ihu a kan shi musulmi ne, amma a duniya ya samu suna da ɗaukaka, ya samu dukiya, amma bai samu arziki ba, saboda bai samu imani ba. Ko ba haka ba ne? To, duk wannan abin bai kamata ya zanto kai shi ne ƙarshen gayanka ba. Kawai tarkacen duniya da makamantansu, ya kamata mutum yana maida al'amarin shi zuwa ga Allah, kuma yana neman yardan Allah a kansu, Allah kuma ya taimake mu. To, wannan faɗin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ce, Allah ka taimake ni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Wannan hadisi ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ma Mu'adh bin Jabal. Mu'adh bin Jabal ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi, wallahi inni la uhibbuka. Ya kai Mu'adhu, ina ma rantsuwa da Allah cewa ni Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ina son ka Mu'adh. Kun ji dalilin sa Mu'adh bin Jabal Foundation, saboda mu ma mu raba Allah ya so mu. Ko ba haka bane? Tunda mun sa mu suna wanda Allah ke so, kuma mai karantarwa shugaban malamai, to kaga insha Allah mu muna fatan Allah ya sa mu shiga karkashin tutan ko. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Mu'adhu, wallahi inni uhibbu la uhibbuk, wallahi ina son ka ya kai Mu'adh bin Jabal. Wallahi inni la uhibbuk, ina rantsa maka da Allah ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina son ka ya kai Mu'adh dan Jabal. Ya Allah mu ma ka sa manzo Allah ya so mu. Yace usika ya Mu'adh, sanadiyan wannan soyayya da nake maka, usika, ina baka umarni mai karfi, shine wasiya. An fahimta? Umarni mai karfi shine ma'anan wasiya. Yace ina baka umarni mai karfi ya kai Mu'adh, la tad'anna fi dubri kulli salatin, idan ka zo sallah a ƙarshen kowace sallah karka kuskura ka bari ta kula baka faɗi wannan addu'a da zan gaya maka ba. Karka yadda a ƙarshen kowace sallah baka faɗi wannan addu'a ba. Addu'an kuwa ita ce, Allahumma inni ala zikrika, ya Allah ka taimake ni akan ambatanka da tunaka. Wa shukrika, Allah ka taimake ni in zama cikin masu gode maka. Wa husni ibadatika, kuma Allah ka taimake ni in zanto a cikin waɗanda suke kyautata bauta a gare ka. Kun ga bai ce ka sanya cikin masu bauta maka ba, sai ya ce cikin ma ne masu kyautata bauta a gare ka. Saboda duk bauta ba a kyautata ta yadda Allah ya ce ba, kyautata bauta shine yin ta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, da yin ta domin Allah. To mutum ya haka ya kyautata bauta. Yanzu anan kun gane dalilin da yasa dazu na faɗa muku cewa Mu'adh bin Jabal kenan ɗansa yayi sallah bai wannan addu'an ba, ya kore shi ya ce je maimaita sallah. Saboda ko kai ne haka zaka yi, Annabi ya rantsuwa, ai kai ka san kakanka ta yanke saka. Ana fice ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, fan san ka uwata da ubana. Yanzu kuma shi da kansa yake rantsuwa cewa yana son wani, sannan yace ga abinda zaka rike. To kuma sai a ce kai wanda kake so, ba ɗanka ba ko abokinka ne ya kamata ka ce mai sake sallah? Ina fata an fahimci wannan. To da wannan shi ke nuna cewa kyautata bauta abu ne wanda Allah madaukakin sarki yake zaɓin bayi ya ba su shi. Sannan sai addu'a ta biyu da ya nuna mana a ciki shine, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta, ko ya Allah na zalunci kaina zalunci mai yawa, babu mai gafarta zunubai in ba kai ba, dan haka ka gafarta min wata irin gafara daga gare ka. Shi ma wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, hadisi ne na babban sahabi Abubakar radiyallahu anhu. Allah ya ƙara yadda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Abubakar ya same shi yace, ya Rasulullahi, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, allimni du'a'an, ka koyar da ni wata addu'a mana, ad'u Allah bihi wanda zan rinka roƙon Allah da ita fi salati a cikin sallana ka ba ni special prayer ko haka suke cewa ka ba ni wata special prayer in kin karo da dan bid'a sai baki zikiri kafa dubu ko ba haka bari kaga ya wahalshe ka a ce ka sa turaren wurigi kanka ya dinga ciwo da matsala in ka ji abu mai wahala to ba daga annabi bane inda an batan Allah ne in dai ka ji shi da wahala da tsauri to ba annabi ya koyar da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba koyar da wani zikiri mai wahala da tashin hankali ba saboda natsuwa ake samu da yin zikiri to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya sayyidina Abubakar anan ya ce wanda zan rinka yi a cikin sallah na ko a wata riwaya kuma ya ce fi salati wa baiti ka ga mun addu'an da zan rinka yi a sallah na kuma haka nan in na shiga gida ina cikin gidana in rinka yin wannan addu'an saboda Allah ya tsare min gidana to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi wannan addu'a din ku duba inda sayyidina Abubakar fa shine mutumin da aka ce bayan annabawa gaba daya ba taba yin wani mutum a wata al'umma da ya kai shi daraja ba ba wai a wannan al'ummar kadai ba a dukkan al'ummomi ma da suka shude a baya in dai ka cire annabawan da suka zo a cikin waɗannan al'ummomin to ba taba yin mutum mai matsayi a wurin Allah kamar sayyida Abubakar ba ina fata mun gane kuma zaka fahimci hakan ka duba yanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayanai game da rayuwarsa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani mutum da yayi ma musulunci wani abu face sai da musulunci ya biya shi wannan abin da yayi yace in banda sayyidina Abubakar shi kadai ne wanda sai dai a ran alkiyama Allah ya biya shi kaga wannan ba karamin abu bane da matsayi Allah ta'ala ya zabe shi kuma Allah ya nuna cewa yana tare da shi idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana wannan ma iya ta Allah ba karamin matsayi bane to duk da haka kaga sai da kanshi yazo ya roki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa irin addu'an da zai kuma ka duba addu'an da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mai addu'a ce mai tsada kwarai da gaske Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran ya Allah na zalunci kaina zalunci mai yawa wannan addu'a ce wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna dukkan alkhairi a cikin ta balma wannan addu'an wato tana nuna cewa zaluntan kaifa ya shafi hatta abin da ya shafi na farko mutun yayi auto abin da yake saban Allah wannan zaluntan kai ne kuma yawanci shine ma abin da mu muke fassara zaluntan kai da shi amma zaluntan kai ya shafi hatta abin da yake na da'a ne ka kasa yi kun fahimci magana sallan dare ai daraja ne matsayi ne mun baka yi ta ba baka yi zunubi ba dan baka yi sallan dare ba la a ce mu mutun dan wuta bane haka ne amma wanda yayi ta kuma ya matsayinsa babba ne a wurin Allah yana da babban matsayi wurin Allah subhanahu wata'ala to yana daga cikin zaluntan kai mutun ya kasa ya samu gajiyawa a cikin da'a wasu malamai sun ce fadin Allah madaukin sarki da yace alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ran alkiyama rai za ta ga ma qaddamat abinda tayi na alkhairi ga ladan cur ambata wa akharat ga abinda tayi na sabo da laifi tayi jinkiri bata samu yi ba na alkhairi afwan ga aikin alkhairin da ya kamata ta yi amma wa akharat sai ta jinkiri bata yi ba lokaci ya kure za ta kalcijiya za ta ce da nayi da ni daraja na aljanna ya wuce nan kila ina aljanna da ta kai na martaba kaza ne an fahimci wannan shine zalamtu nafsi zulman kaseeran din wannan ya shafa dukkan wannan da kuma rashin cika abin da ya kamata a cika shi rashin cika abin da ya kamata a cika shi wato akwai wannan aidul qarni ko wannan Ibrahimu Adwaish Ibrahimu Adwaish ko Abdullahi Adwaish na manta sunan shi malami ne a Saudiya yayi wani kasat sunan kasat din ulaika humul mahrumuna haqqa waɗannan mutane da za ku ji sune wanda Allah ya shama kanci tsakanin su da alkhairi asalin shama kancewa wallahi ka saurari kasat din sai ka gyara zama zai ta kawo muku wasu abubuwa na falala da matsayi da daraja da Allah ke ba bawa na taba muku wata magana a tariqu salihin ba ku manta ba ina ji ana maganar falalan alola ne aka faɗi wani daraja da alola take da shi sai nace to amma kun san cewa yanzu zaka ji abin ya shiga maka rai in ba a yi sa'a ba sai a yi sati a zagayo baka yi aiki da hadisin ba ko ba ku san da wannan ba haka abin yake yanzu ka duba tafsirin da aka gama a Ramadan ka gani ka duba ka gani yanzu zaka ga an zo tafsiri an gama ana ta falalan sita shawwal wani ko awwal shawwal bai ba ko ba gane ba sai an kusa ka ji yana tambayan ka cewa da Allah wanda ya hudu yana da niyya ko uzuri Allah zai cika mishi haba mutumina ai ba haka ake yi ba kawai ka take manage ka ijiye ta a gefe ko ba haka ba inda sarari ka biyo da alhamis da litini in babu sarari Allah ya amshi abin da aka yi ina fata an fahimci wannan to a ciki abin da nake so in faɗa muku shine ya kawo ta magana mai ban sha'awa yayi misali da tasbihi yace kaga tasbihi da ake ba an idar da sallah akwai subhanallahi 10 alhamdulillahi 10 Allahu akbar 10 wannan ya halarta in kai 10-10 kai daidai ana yin 25-5 su ma sun halarta sannan ana yin 33-3 a cike na 100 din su da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lakul mulku wa lakul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan na ukun mai 99 da cikon 100 din nan da wannan hailalan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace huttad lahu khatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahri duk wanda yayi wannan an gafarta mai zanubansa koda sun kai kumfan teku yawa an yafe mishi bai fada ana 10 ba bai fada ana 20 ba amma kana gama sai ka ji kila fa wani ya min reply a WhatsApp in yi 10 in tashi ko ba haka bane ba mamaki alert din nan ya shigo sai kai 10 ka tashi sai ka 25 ka tashi yace in baka yi wasa ba sai kai shekara 10 baka yi tasbihin mai cikakken wancan da ake yace banzu daban gaba daya ba to wannan shine zalamta nafsi zulman kaseeran na zalunci kai na zalunci ne yawa saboda da kai kai za a ba ladan Allah ya dauke kin sarki ibadan mu ba za ta amfane shi da komai ba mu ne wanda muke amfana da asalin ibada din Allah kuma ya gafarta mana sai ce wala yakfiru dhunuba illa anta kuma babu mai gafarta zunubai in ba kai ba a cikin wannan ya nuna cewa Allah ya dauke kin sarki shi kadai ke gafarta zunubai kuma ya nuna wani abu mai ban sha'awa game da Allah ma'anan wannan hadisin fa yana nuna cewa ne wallahi alazim babu wani zanubi da ke da girman da Allah ba zai iya yafe shi ba babu shi babu wannan zanubi ko shirka ne sai dai in mutun ya mutu akai an fahimci magana haka Allah ta'ala ya faɗa qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim me yace la taqnatu min rahmatillah jin cewan fa Allah ba zai iya yafe maka ba kafirci ne fa kwarai da gaske mutum yaji Allah ba zai iya yafe mai ba wannan fajin hakan fa kafirci ne haka Allah ya faɗa wala ya'su min rauhillahi illa alqaumul kafirun babu wanda zai iya ɗebe kauna da cewa wai Allah ba zai iya mai rahama ba sai mutane kafirai a mu kan Allah da Allah zai mana rahama insha Allah mun fahimta ko to me yasa ake jin tsoron zunubai kasa ya farma mutum da mummunan ƙarshe mummunan ƙarshe kuma idan mutum na yi bai san menene zai fusata Allah da shi ba saboda wani abu kadan ga wata mata nan ta daura mage Allah ya sa ta a wuta kun fahimci magana mage dabba bata sake ta taje ta ci abinci ba ita bata bata abinci ba sai Allah ya sa ta a gidan wuta kaga wannan matsala ce ko shakka babu to sai ya nuna cewa wannan wala firu dhunuba illa anta babu mai gafarta zunubai face kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa duk wani irin zunubi Allah na iya gafarta shi sai Qur'ani yazo ya gaskata Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ayoyin da Allah ya ce ya kodin da kuka yi ta'addanci akan kawunan ku domin ta'addancin ku ba zai shafi Allah ba an fahimci maganar ku sannan la tai asu min ya ibadil ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke kauna daga rahaman Allah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah na gafurta zunubai gaba daya in dai mutun ya cika sharuddan tuba a kansu idan shirka ne an fahimci magana idan shirka ce dole a tuba dole a cika sharuddan tuba haka nan kaba'ira manyan zunubai ana tuba daga gare su tare da cewa in ma mutun ya mutu yana yin su ba za ka iya fadin makomarsa ba sai dai kai shiru mafi karanci ko dai ka roka mai gafara ko ka ja bakinka kai shiru ya shiga cikin abin da ake ce ma tahta mashi'atillahi ganin daman Allah mutum ya mutu yana shan giya mutum ya mutu yana sata mutum ya mutu yana kaza ba za ka iya cewa dan wuta bane sai dai ana ji masa tsoron azaban Allah dan ya mutu yana aikin waɗanda Allah yake musu azaba amma shi dan wuta ne wallahi ba mu sani ba ina fata mun fahimta in an ce yau Allah ya gafarta mishi fa ba damuwar mu bane saboda ba aljanna mu za a bashi ba ina fata mun fahimci wannan bal man an yafe din mu shi muka fi so dan mu ma muna so a yafe mana ina fata an fahimci wannan ko to shikenan sai Allah ya ce innahu yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim dalilin da zai sa ka yadda innahu karkumanta tun bayo bashi Allah din kowa shine wanda al-ghafur mai yawan gafara yayi musu a baya ai kun gani ko ba haka bane an fada din ga karuwa nan ta shiga rijiya ta ibo ruwa ta ba kare ka gani kazantacciyan mutum ta ba kazantaccen dabba abinci wannan ya ratsa ta gaban sallah bakin sa ya bata maka sallah in ya sa kwano a baki annabi ya ce ka wanke so bakwai sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sa kasa ma a cikin wankewan saboda kazami ne ya sa baki a ciki amma kuma shi aka ba ruwa Allah ya gafara kun gane magana wato abinda za ku rike shine asalin abin da Allah ke sa yema bawa gafara da'a ne ba yawan aiki ba da'a me da'a yina yi bari na bari ba wai an yi da yawa yana da kyau a cikin alkhairi ana son haka amma yin yanda Allah subhanahu wataala ya koyar a bisa shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam shine dacewa shine abin da ke sa a dace Allah ka datar da mu to wannan cewa wala yakfiru dhunuba illa anta Allah ta'ala da kanshi ya ce wa man yakfiru dhunuba illa Allah babu wanda yake gafarta zunubai in ba wato Allah ba wannan fadin Allah ta'ala ya ce wa man yakfiru dhunuba illa Allah yana nuni ga cewa lallai dole bawaye imani cewa Allah yana da suna da ake ce masa Allahu dan gashi ya kira kanshi da suna Allahu a cikin wannan aya din sannan ya kira kansa da suna Al-Ghaffar wato wanda yake gafarta zunubai gaba daya kuma babu wani zunubi da yake gagaran Allah ya yafe shi Allah ka yafe mana zunuban mu Allah ka sa mun yi watan Ramadanin da ake cewa man sama Ramadanin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi to sai mu ta a gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ka ce faghfirli Allah ka gafarta mu bayan tabbatar da cewa kai kai zalunci ka kasa yanda ake so to yanzu fa tura ta kai bango ya Allah ka gafarta mu ko ba haka bane maghfiratan min indika wata irin gafara daga gare ka wato mutun yana fata ya zanto Allah ya masa wani irin gafara domin ya zanto Allah ya zanto ya kasance mai karamci ne shi mai falala ne kuma mai kyautatawa ne sannan sai ka ce warhamni ko haka yazo a addu'a warhamni Allah kai mun rahama menene rahama wato in rabauta Allah ka sani cikin waɗanda za su rabauta wato da rahamanka wanda ka kebance bayinka muminai da ita saboda rahama Allah muminai kadai yake ma arrahim Allah shine arrahim muminai kadai yake ma wannan wanda ba mumini ba bai da rabo a ciki innaka antal ghafurur rahim lalle kai mai gafara ne mai jin kai wannan gaban sai nuna tawassuli kamun kafa da neman mashiga a wurin Allah madaukakin sarki da waɗannan sunaye guda biyu na al-ghafur ka tabbatar ma Allah da siffar shi mai gafara ne sannan kuma arrahim ka tabbatar ma Allah cewa shi mai yin rahama ne rahama gaba ɗaya ta Allah ne cikewa da waɗannan sunaye guda biyu sai nuna cewa lalle zai wahala Allah ba zai maka gafara da rahaman nan ba kun fahimci magana kai ka gama duk abin da zaka yi na matakin na adamtaka kaman kana cewa Allah to ga kokon barana nan sai abin da kai to ko mutum mai karamci ne kace sai abin da yayi zaka ga karamcin kwarai da gaske ina fata an fahimci magana a zo wani abin da kana da zabi a kai kana iya cewa kaza misali sai ka ce aje duk abin da wani yace na yadda to in wani nan ko mai mutunci ne da karamci zaka sha mamaki daga cikin waɗanda ko a zamanin nan nan kusa lokacin mu suke da irin wannan akwai Alhaji Ahmadu Cancangi shi kan mukan faɗi sunan shi ƙarara saboda ya rasu kuma an ga abin da yayi ko Allah ya gafarta mishi ya fe mishi ga Hajiya wannan mai sarari matarsa wanda ita ma ta rasu cikin Ramadanan nan Allah ya amshi rayuwarta Allah ya fe mata Allah ya kyautata makwancinta ya mata gafara so wannan malai cewa amma fi tashaggudil awwal ko fa yakumu ba da shahadataini da ya faɗa a baya cewa za a miƙe bayan yin tahiya ta farko wannan ne duk ya nuna cewa a baya ya faɗi cewa idan kai salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam kusan shi aka fi so kuma mun rinjayar da yi din a dunkule kafin mu je babi na gaba Ibnul Qayyim Allah ya ji kansa da rahama yayi wasu magana mai ban sha'awa game da abin da ya shafi tahiya da muka koya a cikin wannan karatu din yace wato ita tahiya girmamawa ne da bawa yake ga ubangijinsa wanda mutuwa ba ta riskansa wannan tahiyan da kake yi kana ƙara jinjina ma Allah akan dogewar rayuwarsa dan Allah shine rayuwar da baya mutuwa haka ne ko wa tawakkal alal hayy alladhi la yamutu ka dogara ga Allah wanda shine rayuwar da mutuwa ba ta riskan shi shine Allah subhanahu wa ta'ala. To yin tahiyanka cewa tahiyatu lillahi as-salawa har zuwa karshe kana nuna ma Allah cewa ka yarda shine rayuwar da bai mutuwa na farko kenan, sannan kuma ka nuna ma Allah ne sarki shine mafi dacewa da waɗannan girmamawa da kai masa na tahiyya da kalmomin da ka faɗa, ka kebance su gare shi ba tare da wani sa ba. Wannan kuma ya shafi rayuwa da wanzuwa da dawwama, wanda in ba Allah ba ba wanda yake da wannan, shi kadai ne zai rayu har abada, sannan shi kadai ne wanda zai dawwama. Kai ko an barka a duniya ka baka tsawon rai sai an zo lokacin da kana burin mutuwa ba, ko ba ku sani ba, inda mutum zai tsawon rai a duniya mai tsayi to za a zo lokacin da kuma yake burin dama a ce kuma ya mutu, saboda rayuwar za ta zo bata dadi bata dadi. Yau da gobe sun zo sun sa karfi ya kare kaza 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 kaza, to wannan Allah na wajen sarki shi ya tsarkaka daga waɗannan. A takaice su ne abubuwan da Ibn Qayyim ya kawo duk da suna da fadi, amma lokaci ba zai ba mu damar mu ambace su duka ba, sai dai abinda kadai zai iya fito mana fili mu fahimta shine wato a sha al'amarin sallah da har muka ga an dauki Annabi sallallahu alaihi wasallam kai shi sama ya karbo ta ba karama bace. Yanzu muka gani kawai wajibai muke magana da suka kai wannan bayanin, ba rukunai ba, ba zo mu sahabbai waye da sauransu wanda yanzu kuma sunnoni za mu shiga. To wannan sai nuna mana ko ba komai yin sallah abu ne mai daraja da ya kamata mutum musulmi ya basa asalin kulawa. Kuma ina ga wannan sai ja mu zuwa ga shiga darasi na goma kenan, mu dauke shi a babi na gaba. Eh, amma fa minti 30 za mu samu insha Allah.